sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro bakanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Tare na kira bawaya ku makiyar da masu sauran abokan aiki miki ka muku wannan shirin a yau ranar Talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu kasan Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar ka da ya kashe akalla mutane 7. Ana ci gaba da yin tirda Allah wa darai ga shugaban Najeriya Muhammad Buhari da gafartawa tsofaffin gwamnonin jihar Taraba Reverend Dolin Yami da takwaranshi tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye. Kana majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun amince da kawar da ƙananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwabza a yakin basasan kasar na tsawon shekaru 7.
To kanan labaran kenan aka saurara. Bayan samun damar kubatar da wasu mutane 39 daga masu garkuwa da mutane a jihar Zamfara, ruɗani kan ainihin yadda suka kubata ya biyo baya.
Wala adadin su abban sani ba da kuma dama tsora kace wasu an kace daga cikinsu. Ko a ce hukumar ɗin canja ko sojoji ko wani abu gaskiya ba gaskiya ba ne zo ne.
Haka kuma za ku cewa ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta yaba da sakin tsaffin gwamnoni biyu da gwamnati ta yi.
Bayo aka fara wannan Najeriya ba shugaban kasa Obasan jo kamun ya zo ya nemi mulkin farin hula shi ma da wannan ake mai. To mun gode domin an yi muna fata an yi shi kuma da kyakkyawan niyya.
Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kamana sai kuma karatun Alkur'ani daga bakin manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Kasar Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar kan ya kashe akalla mutane 7. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin Rasha sun fara a fadar yankin Donbas wanda Rasha din ta dade tana shirin yi. Ya ce wasu sojojin Rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin. Yankin Donbas ya hada da Luhansk da Donetsk, larduna biyu da tuni wani bangaren su ke hannun 'yan awari da ke samun goyon bayan Rasha tare da tashar jirgin ruwa na Mariupol da ke kudancin kasar. Kamin yankin da zai baiwa Rasha damar sarrafa wata hanyar da ta isa yankin Crimea wadda ta kwace a shekarar 2014. A hali da ake ciki kuma sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen tana shirin ganawa da Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a Washington, amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an Rasha da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo. Batun mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya. A Najeriya kuma ana ci gaba da yin tirda Allah wa darai ga shugaban Najeriya Muhammad Buhari da gafartawa tsofaffin gwamnonin Taraba Reverend Dolin Yami da takwaranshi tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye. A hirarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa, Hajiya Najatu Muhammad yar fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta ce gwamnati ta yi musu afuwar ne domin cimma wata manufa.
An yi musu yafiya ne don saboda akwai wani abu da zai biyo baya. Shi wannan sayatar da suka yi sun tafka ta ne ai dan sun kasara jama'a. Kuma Obasanjo ma duk da cewar dan partinsa ne dan gidansa ne sai da ya declare state of emergency a Plateau aka kare aka cire Dariye. Amma wai duk da haka a gwamnatin Muhammadu Buhari a ce an dawo da mutumin nan ma an yafe masa.
Shi kuwa Malam Awal Musa Rafsanjani yana cikin daraktocin kungiyar nan ta Transparency International wadda ta dade tana bankaduwa tare da kalubalen tangwamnatin tarayyar Najeriya akan matsaloli na cin hanci da rashawa shi ma ya nuna damuwarsa da kuma abin da yake ganin zai iya zama makomar yaki da cin hanci da rashawa karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari
ba mai mamaki ba yadda cin hanci da rashawa a gwamnati ya zama ruwan dare a Najeriya kuma ina ji ina gani ya sani kuma saboda siyasa ya yi wani abu an kiyaye wani abu to babban illar da shi ne duka aikace-aikacen da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa suke yi an nuna musu kan cewa bata lokacin su suke kawai kuma maganar yafiya ne ai akwai bayan Allah da suna nan a gidan yari shekara 10-20 suna nan ko shari'a ba a yi musu ba
Tona an jima kadan baba zai sake dawowa da labarai kafin nan zamu leka Najeriya inda yayin da rundunar ƴan sanda ta ce ta kubutar da wasu mutane 39 da aka sace a jihar Zamfara an samu rudan yi dangane da ainihin yadda aka yi suka kubutan daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina
rahotanni daga majoyi daban-daban a jihar Zamfara da nuna yadda wasu tubabbin ƴan bindiga dadi suka kaddamar da harahare akan sansanonin ƴan bindigar da har yanzu ba su tuba ba inda aka ce an yi fafatawa mai zafi rahotannin na nuna cewa tubabbin ƴan bindigar dadin karkashin jagorancin wani wanda ake kira su Moli sun karkashe da dama daga cikin ƴan ta'addan kana suka kubutar da wasu mutane guda 39 a karamar hukumar kauran Namoda wannan wani dan asalin yankin ne da aka fafata wanda kuma bai san mambace sunan sa saboda dalilan tsaro
ai shi ya tsuba ne ya ja masa kunni tsubi ba a lokacin da suna kai wannan kungin na kace-kacen mutane da an shi biyoyin su ya wata da saki ta London ta fice wannan masu ya kuma kaman tare da kodin da asali sai to kajuwacin sun amma gaba ɗaya an kasiya an fita kofi da kudade da bindigoci wala adadin su abban sani ba da kuma dama tsora kashe wasu an kashe daga cikinsu ko a ce kuma ɗan sanda ko sojoji ko wani abu gaskiya ba gaskiya ba ne wani
kana so ka ce min shi wannan shugaban tubabin ƴan bindigan shi ne ya kubutar da mutanen nan ba su ƴan sanda ba
eh tabbaci ne
to sai dai kuma rundunar ƴan sandan jihar Zamfara ta ce jami'an ta ne suka kubutar da waɗannan mutane su 39 bayan an yi wani dauki ba da al'amarin da ya janyo rudani dangane da hakikanin su wane ne suka kubutar da waɗannan mutane su 39 duk da dai kokarin da muka yi don jin karin bayani daga bakin ƴan sandan abin ya ci tura amma gwamnatin jihar Zamfara ta yi martani Zelani Baffa shine kakakin gwamnatin jihar.
Sai wani bangaren da nake so na ga ya maka kenan duk inda gwamnati ke nasara sai an ce bace nasara ba inda ta gaza kuma sai a ce mata dama ta gaza. Kullun abin da ake mana kenan kusan wasu murna ma suke fannin da suke faruwa a cikin jihar Zamfara.
Kome masana tsaro ke cewa kan haka Dr. Kabiru Adamu shine shugaban cibiyar Beacon dake bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Duk da yake a wannan karin ba mu da wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da ainihi ne ya faru to amma lalle a lokuta da yawa an samu irin haka inda jama'a za su kareta rawan da ƴan sanda suka taka dan ba mu hukumar ƴan sanda shawara a duk lokacin da aka samu irin wannan gudunmuwa daga kowane ne ita hukumar ƴan sanda din ta nuna wanda kuma ya taimaka mata ta bashi nashi rabo na godiya ba wai ta yi kokarin nuna cewa ita take da nasara ita kadai ba
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ƴan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun amince su fitar da kananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwamza a yakin basasan ƙasar na tsawon shekaru 7 Kungiyar Houthi ta sanya hannu akan abin da Majalisar Dinkin Duniya ta kira shirin aiki domin kawo ƙarshe da kuma ɗauka ko amfani da yara a cikin yaƙi suna kisa ko kuma suna jikata mutane kana suna kai hari a makarantu da asibitoci Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric ya faɗa cewa ƴan tawayen sun kuduri aniyan tantance yara da ke cikin su kana za su sako su cikin watanni 6 mataimakin ministan harkokin kasashen waje na Houthi Hussein Al-Azeh da wani wakilin hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya Philip Duamele sun bayyana hoton su a kafafen yada labarai yayin da suke sanya hannu akan yarjejeniyar a Sana'a babban birnin Yemen. Houthi ta kira yarjejeniyar da shirin kare yara. Gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita da ke gudun hijira, ita ma ta sanya hannu akan irin waɗannan kudirorin da dama na kare yara tun cikin shekarar 2014 a cewar Majalisar Dinkin Duniya. A ƙarshe, bakin haure sun yi kokarin ketara kan iyakar Amurka da Mexico a mataki mafi girma cikin shekaru 20, yayin da Amurka ke shirin ganin adadi mafi yawa tare da tunanin ɗage dokar da ta sanya lokacin annoba wadda ta saki yar masu neman mafaka. Hukumomin kula da bakin haure sun dakatar da shigowar baki so 221,303 a kan iyakar kudu maso yammacin kasar a cikin watan Maris, adadin da ya karu a kan na watan Fabrairu, kamar yadda bayanan da hukumar fice da shige ta Amurka ta gabatarwa kotun tarayya a Texas. Sabbin alƙalluman sun bayyana ne yayin da gwamnatin Biden take ƙara fuskantar matsin lamba akan wannan dokar lafiyar jama'a da ke ƙarewa. Dokar da ta ba hukumomin Amurka damar maida bakin haure da dama a ƙasashen su, ciki har da masu neman mafaka daga zalunci. Adadin bakin hauren na ƙaruwa kusan kowane wata tun lokacin da shugaba Joe Biden ya tsere a ƙarƙashin mulki, lamarin da ke zama makami ga abokan adawansa na siyasa da suka ce ƙaruwan bakin hauren shaida ce da ke tabbatar da raunin gwamnatinsa a kan tsaron iyaka ba kamar shugaba Donald Trump ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ce-ce-ku-ce ya yi yawa akan dacewa ko rashin yin daidai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi. A yi watsafin gwamnonin jihar wato gwamnonin Filata Jihohiyyar Dare da na Taraba a Rabaran Joli ne. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta ce wannan matakin da shugaba Buhari ya ɗauka shi ne adalci, kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar KAN reshen arewacin Najeriya Rabaran Joseph Jani Hayab yake bayyana wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa.
To ba yau aka fara wannan Najeriya ba, shugaban ƙasa Obasanjo kamun ya zo ya nemi mulkin farin hula shi ma da wannan aka yi mai. To mun gode domin an yi, muna fata an yi shi kuma da kyakkyawan niyya. Amma babban abin da yake ciki shine waɗannan mutane sun dawo, ko kuma za a salame su su dawo su ci gaba da rayuwa. Idan akwai kuskure da an yi a da mun yi masu an koya wani abu za a kuma gyara. Inda kuma abin da ma ya kai ga yadda aka kulle su bai zama tabbatacce ba, to duk wannan abubuwa ne da darasi ya koya, kowa zai san yadda zai yi rayuwar shi domin a gama rayuwa da duniya lafiya.
To amma kana ganin in za a yi ahuwa bai kuma a ce mutum ya yi ko da rabin shekarun da aka mai hukunci ba, kuma wannan za a ga kamar zai ruguza yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Buhari ta ƙuduri aniya tana yi a cikin ƙasa ko?
Idan maganar yaƙi da cin rashawa ne a zamanin gwamnatin Buhari, yanzu an faɗa wa juna gaskiya. Idan ana kin fuskanka kai kasace kuɗi, idan ba a so a ji muryarka kai kasace kuɗi, idan kana hana kungiyar siyasa ci gaba kai kasace kuɗi. Amma idan kai kayi na'am da abin da ake yi ka rufe baki ba ka zagin kowa, to zunubin kamar an yace. Har an taɓa yin wani shugaban jam'iyya da ya ce da cewa in koda mai zunubinka idan ka koma jam'iyyarsu an yace maka zunubi. So idan za a yi amfani da yadda gwamnatin nan ke tafiya ne, zai zama makuskure ma wani ya ce da cewa don me aka yafe wa su dare, domin akwai wanda sun yi laifuka da ya wuce ma wannan so goma, kai har ma gaban kotu ma ba kai su ba zama a yi magana za a hukunta su bala a yi magana an hukunta su da yafe musu. So akwai ana fahimta a yaudara da ke cikin wannan magana da yawa, shi yasa duk abin da an yi sai ka lura to in akwai irin waɗannan abin da babu tabbas a ciki sai wannan ya zo. Mai yiwuwa su da kansu sun gane da cewa ko su abubuwan da ke baya da bamu sani ba, shi yasa sun nema ta wannan zargin su ya fiwa waɗannan su.
Akwai masu zargin cewa an yi wannan ne saboda akwai koke-koke da ake ta yi cewar kamar waɗansu rukunin mutane ne kawai ake ta ɗaurewa, akwai waɗansu gwamnoni tsoffin gwamnoni irinsu da suka irin wannan laifuka amma ba a ɗaure su ba a gidan yari. Wannan shine hujja kake ganin da za a iya dogara a kanta?
To tun da ni ban tabbatar da wannan hujja ba, kada in taimaka wa mutane in faɗa abin da ba shi ba. Amma abin da na sani a Najeriya shine idan ana maganar zancen cin hanci ne ko kuma yaki da cin hanci da cewa wannan gwamnati ba za ta iya samu ko F ba ma idan akwai ne abin da ya kasa da F shine za a ba ta domin ba ta burge ba.
Reverend Joseph John Hayap kenan mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya Relation Arewacin Najeriya a tattaunawa da nai da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Baya ga a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. A nan dai Washington DC agogo na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya. Mu musulmai mu sara yanzu na muke haduwa muke ce alhamdulillah a mulkin Colombia ina mulkin Aijo abin da ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi
ba dole bane da baya ba
ba dole bane
domin da kaman guya yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba Hausawa
ba ga yadda ba
eh ba yadda ba san
ka ga mutu ya da mulki ya iya ne
wataƙila za a tuna cewa a kwanakin baya Allah ya ba mu iko mun kai ziyarar ƙasashen jamhuriyar Niger da Ghana da kuma Kamaru. To a lokacin da muke a Kamaru ne kuma Allah har ila yau ya ba mu ikon daukar wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya inda muka tattauna da ƴan siyasa guda biyu wanda suka san Kamaru cikin ta da wajenta. Ya kamata a fahimci cewa ƙasar nan ta Kamaru tun da ta samu ƴancin kanta shugabanni guda biyu kacal ta yi. Ahmad Ahijo wanda kafin ya rasu ya share shekaru 25 yana mulki da kuma shugaba Paul Biya wanda ya ma fi shi a hijin dadewa kan karga mulki domin ya fi shekaru 30 yana mulki din.
Ni ne Rabi na mai damara a birnin Kamaru mai taimakin mai anguwa a jam'iyyar MRC da take adawa da FDPC batun Paul Biya. Alhamdulillah abinda za mu ce da wannan shekara 40 da shi Folbiya a wannan ƙasa ta mu ce dai mun gode Allah da mu ana ta tattallafa dai kawai amma ba abin da za mu ce sai dai kada Allah ya sake ka mana irin wannan Allah ya ka mana wani mai adalci wanda yake tausayin jama'a yana tausayin ƙasar shi kuma mai son ƙasar shi wannan shine abin da za mu ce game da mulkin Folbiya.
Assalamu alaikum, ni dai sunana Jamila. Gaskiya shugabanci shugaba Folbiya ba abin da za mu ce wato muna alfahari da wannan jam'iyya VPDM domin shugabancin shugaba Folbiya a ƙasar Kamaru ya kawo ci gaba domin gaskiya ba mu da matsalar tsaro ba mu kuma da matsalar zaman lafiya muna samun zaman lafiya cikakke sa'an nan kuma ba mu da matsalar yunwa da talauci a wannan ƙasa sai haka babu abin da za mu ce da wannan shugabanci na shugaba Folbiya sai dai mu masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ƙara wa ƙasar mu ta Kamaru zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi.
To jama'a kamar yadda muka ambata za mu yi magana game da Kamaru da al'ummarta da matsalolinta. Alhaji bari in fara da kai Alhaji Redwan, yanzu idan wani ya tambaye ce Kamaru na nan zaune lafiya komai daidai ba matsala jama'a sun gamsu me zaka ce musa?
Eh to abin da zai fara da cewa shine mu gode Allah tunda muna zaman lafiya domin kasashen duniya gabaki daya rikici na nan ko ta ira su tushashin mu na Afrika nan akwai fitino iri-iri. To kaga dai shugaban kasan mu dai mutum ne mai hankali dottijo ne wanda ya yi duk yadda zai yi dai ya kare wannan tashin shi hankalin kare shigo mana nan. Tashin hankalin da muke da shi a cikin kasan nan shine na sashen Ingilishi da sashen Faransa. To wannan kuma magana ne wanda yake tuntuni tun ba hada kan kasan Kamaru da abin nan. Shirin da aka yi su wayanda suka yi shirin na farko su suka yi ba su gaya ma wayanda suka taso cewa ga yanda suka yi shirin abin ba. To yanzu kuma dole ne su ba kwana yanzu wayannan Ingilishi sun tada masifa da bitina cewa sai dai a kasake raba kasan kamar
to zamu zo kan magana rikicin yan English da yan Faransa amma yanzu abin da ke so inji alaga Ali me ne ra'ayin ku ku yan adawa kun gamsu da halin da kamaru take shi yanzu
to a gaskiya kamar yanda aka bar mu na kamaru a shekarar 1982 eh ban tuna cewa kamaru za ta kai wannan matsayin na kasa da kai ba wato matsayin tashin hankali daga bangaren siyasa har zuwa bangaren tsaro da bangaren ma tattalin arziki da kasuwanci da shauransu domin muna da abubuwa da yawa mai nuna muna cewa yayin da shi shugaban kasa Fulbe ya dauki wannan mulki ya nuna muna cewa lallai kuwa kamar ba ta da wani matsala har tsawon shekaru 30 ko 25 ba za mu samu matsalan kuɗi ba za mu samu matsalan tattalin arziki ba domin a wannan lokacin kamfanonin da aka bar mishi ya yi sama da 40 hakan nan kafin ya yi abin da shi kuma yanzu tabbatar a shekarar 1986 cewa lallai kuwa ba za mu tafi bankin lamuni ba kafin bankin lamuni su ne masu sayan bashi kuma su sayar maka da kuɗi da tsada lallai kuwa ba za mu isa wannan matsayin ba to kaga har muka kai da isa wannan matsayin ta aka kai da shekara 1990 yayin da aka tusa mu na da duniya gaba daya ma yayin da dangan Berlin wato ne da jamu sai rushe aka tusa cewa duniya gaba daya yanzu kamar yayi demokrasiya aka sa shi da karfi da yaji ya ba mu da mun yi demokrasiya amma kafin nan kamar ta bice gurare da yawa wanda mu muna daukan cewa wato rashin kula da rashin daukan mulkin inda muhimmanci ne ya kawo duk wannan rushewa
bari mu fara saka halin zaman rayuwar jama'a mutanen kamar mu fara da shanin talauci karuwa yake ko raguwa yake
wato a takaice dai zamu ce muka talauci dai kamar karuwa yake ba ma kama ba domin duk takaddu duk kuma rubutu duk wadansu bincike sun nuna cewa talauci karuwa yake amma ba mamaki talaucin da ya zama yana karuwa domin yayin da shi shugaban kasa Fulbe ya dauki mulki mu duka kamarun nan ba mu fi miliyan 8 ba dake ga a shekarar 1982 ba mu fi miliyan 8 ba amma a lokacin da tattalin arzikin mu ai gojin miliyar na ga 100 ne muke da shi kamar tattalin arzikin da zamu yi amfani da shi kuma muna da kamfaniya wadanda a gwamnati ta sa hannu take taimakawa wato saboda shanye rashin aiki na matasa wanda ba a tambayin wannan kamfaniyar ta yi riba ko ta ba mu abin da wato riban da gwamnati zai ke dauka wadannan kamfanoni ne shi ne ta zo ta dauka ma'aikata to ka zo duk wadannan
to bare sai a nan ruwan ka da wanda ya faɗa cewa talauci na karuwa ne ko raguwa yake ne yanzu
eh to wanda yake faɗa da bakin shi ya ce lokacin muna miliyan kaza yanzu kuma mun double wannan miliyan ne
ga yawan jama'a wai
a yawan jama'a na farko kenan na biyu kuma ina so ya sani cewa duniya sanduwa yake a kowane lokaci da muna da arziki har muna biyan magine ma yan aikin su a da ekwatoriyal na da lokacin tsohon mai kasa kamaru yake biya musu yan aiki fonsonel su na albashin su to zai zama da yau gine ta yi dan kudi kamaru kake kora yanzu a wasu fita kasanta wannan rikicin yana na ajiye yanzu haka ana yi saboda haka wato ga guguwa ne ya sake ba wai iya tafiyar da kasa ba ne kadan iya tafiyar da kasa ne zan ce maka babu a cikin kamarun nan wanda ya fi Fulbe sanin kamaru me yasa na faɗi maka haka yana makaranta ya zo makarantar shi a kasan waje ya dawo kamaru nan ya zo yana aiki a gwamnati har zai zama prime minister shekara da shekaru yau ya zama shugaban kasa shekara 39 in an haɗa duk wannan
idan ka duba wannan shekaru 39 da yi akwai inda na keɓe magana Fulbe amma mutum da ka kawo ta bari mu yi ta yanzu nan kamar tana da mutane kan miliyan 25 ko kana jin shugaba Fulbe da gwamnatinsa suna rike da jama'a kasar kamar baki ɗaya daidai wa daida ko akwai inda ya saɓa wa juna
eh to ana rike daidai wa daida abin da zan yi ga hawa kamar da nake ce maka mun koma za mu koma rikicin sashen ingilishin nan
to za mu
in da babu wani rikici a kasan kamaru muna nan sai dan boko haram sun ce za su shigo ta nor a je can to zai taso da wannan magana na yan amma ingilishi da suka ce ba a yi musu su daidai yadda ake yi ma sauran
zan zo kansu sai na gama da maganar ko mutane sun gamsu da harkokin kiwon lafiya ilimi da sauransu
kana jin idan aka dubi kamar a harkar tattalin arziki da sana'o'i da abin yi a wurin mutane, mutane suna da abin yi a yanzu yadda ya kamata idan babu me yasa babu. Eto kamar da nake ga maka ne yanzu sai maka yawa aka yi, ana yawa kowane lokaci ana haihuwa yana karuwa, kuma na farko kenan.
Amma ko ta kasa ta da arziki,
na biyu tana da arziki, to ka san kasan Kamaru ba kamar shashin wajen ku can bane nan.
In kace wajen mukanin Najeriya
kamar
America,
kamar America, kamar America can su su da yanci abun su ne, kuwa kowane jihar na da yancin yayi nashi.
Nan ba haka ba,
nan ba haka bane, nan Faransa ne ke iko da kasan Kamaru.
Yawwa, ka dauko mu kamar su sai da yake mun kai, za mu yi magana Faransa. Kana nufin yanzu ka fi dore lefin akan Faransa fiye da
Faransa ne take iko da kasan Kamaru. Me yasa?
Tumadala, tubari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wace yau, inda za mu zo mu ci gaba da kashi na biyu na wannan tattaunawa din, inda daga cikin abubuwan da za mu tattauna akwai hadda magana kabilun Kamaru din da kuma cewa suna da ƴancin kowa ya zaɓa wa kansa abin da yake so ta makomar siyasa ne. Kuma daga cikin dukkan kabilun na Kamaru, wace ce ta fi riƙe makamai na siyasa a halin da ake ciki a yanzu? To a nan za mu tsaya yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danish, sannan da wakilin mu na can Kamaru Awal Garba da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri. Ni ne Ali Mustapha Sakuta a Washington DC, ku huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai karanta Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Isa Hamisu daga makarantar Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza waqa'atil waqi'a laysa al waqi'a kaziba kafiratun rabi'a. Idza rujjatil ardi rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat aba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa wa sahabul maymana والسابقون السابقون أولئك المكرمون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرفوعة متكئين عليها متدابرين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدقون على ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونمطر مما يشرون قورين تين كامسان اللولي المكلون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سرر ممدود وزل ممدود وماء مسكور وما جاتا كثيرا لا مقروءة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا كل من ترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال في سمور وعد.
صدق الله العظيم. دون كما كزو غشر من أكرشي لاباري أتكيشي.
تسربيل أتكيشي. Kasar Ukraine ta ce Russia ta fara kai hare-hare na neman karbe ikon gabashin Ukraine, yayin da harin da Russia ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin kasar kana ya kashe akalla mutane 7. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin Russia sun fara a fadar yankin Donbas, wanda Russia din ta dade tana shirin yi. Ya ce wasu sojojin Rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin. A hali da ake ciki kuma, sakatariyar Mitar Malin Amurka Janet Yellen tana shirin ganawa da Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a Washington, amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an Rasha da za su halarci taron, wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo. Batun mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a maida hankali a kai a wurin wannan taron, wadda hukumar lamuni ta kasa da kuma bankin duniya suka ce.
To madalla, Masu rauro bakin abin da ya samu kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin a shirinmu na hantsi da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol, ni Sarfila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa assalamu alaikum.